Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 14 ga watan Fabrairu 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Amurka tana tuhumar wata tsohuwar jami'ar sojin samanta wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran da yin mata wato leken asiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce har yanzu bai tsaida shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka cimma ba, wanda ya tanadi wato kudin gina katanga. Sannan majalisar wakilan Amurka mai rinjayen yan makaranta ta kada kuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa manyan yan takarar shugabancin Najeriya sun sake jaddada yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya tsallake rijiya da baya a ƙauyen Lugumani.
Mumun doka sojeji ne, ashe ba sojeji ba ne, mutane suna da kayan sarki kuma dukansu sun nore ido.
Masu sauraron mu, a yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba saboda wasu dalilai da suka sha kanmu. A madadinsa za mu gabatar muku da rahotanni, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru kusan 6 da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin Amurka na sirri ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran din wajen auna tsaffin takwarorin aikinta, a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. Ana tuhumar Monica Elfredi White, yar shekaru 39 da haihuwa, da fallasa wani sirri na tattara bayanan sirrin soji da kuma tona asirin wani jami'in leken asirin Amurka ga hukumar leken asirin Iran. Takardar bayanin samunta da laifi da gungun masu ta alƙali yanke hukunci ya yi, kamar yadda aka bayyana jiya Laraba, ta kuma tabbatar da samunta da laifin taimaka ma Iran wajen fakon aƙalla 8 daga cikin tsoffin abokan aikinta. An ba da sammacin kama Wheat, wacce har yanzu ba a san inda take ba, amma ana kyautata zaton tana kasar Iran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce har yanzu bai tsaida shawarar rattaba hannu ko a'a ba kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa ta yi, wanda ya tanadi gina sabon shinge madaidaici akan iyakar Amurka da Mexico saboda kauce masa sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati zuwa gobe Lahadi saboda takaddamar. Muna kan binciken gano duk wata gadar zarin da aka makala a kudirin dokar, to amma zuwa yanzu bamu gani ba, a cewar Trump, a yayin da yake amsa tambayar manema labarai a yayin ganawarsa da shugaban Colombia Ivan Duque a fadar White House. To sai dai shugaba Trump ya nuna cewa ya yi farin ciki da adadin kudin gina katangar tsaron kan iyaka da ke yarjejeniyar da wani kwamitin 'yan Republican da 'yan Democrat din suka cimma, inda har yake cewa adadin kudin zai ma kai dala biliyan 23, wato ya ma karu da kashi 8 cikin 100. Majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump, sannan ta kada kuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen. An kada kuri'ar da 248 akasin 177 kuma wannan na ɗaya daga cikin 'yan lokuta ƙalilan da majalisar ta taɓa yin amfani da irin wannan ikon nata da ake kira War Powers Act a Turanci. Yanzu ƙudurin dokar zai je majalisar dattawa, wadda a baya ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙuduri makamancin wannan a gabanin zaben rabin wa'adi na shekara ta 2018, wanda aka wato ka iya janyo takaddama tsakanin majalisar da kuma fajar ta White House. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Amurka na wato da na kungiyar Taliban za su gana ranar Litini a Pakistan don yin zagaye na gaba da tattaunawar zaman lafiya da zumuncin majituwa a siyasance a yakin da aka shafi shekaru kusan 17 ana gwabza shi a Afghanistan. Kafin nan, kasashen yankin Gulf irin su Qatar da haddiyar daular Larabawa su ne suka dau nauyin shirye taron, inda wakilin Amurka na musamman kan neman sasantawa a Afghanistan Zalim Khalilzad da kuma wani babban wakilin 'yan tawayen a wurin tattaunawa mai suna Sher Muhammad Abbas Asadkazai suka jagoranci tawagoginsu a taron su da baya-baya a Doha, babban birnin kasar Qatar. Dukkanin bangarorin biyu sun amince da wani jadawali na yiwuwar ficewar Amurka daga Afghanistan a madadin tabbacin da Taliban za ta bayar na dakile duk wata harkar ta'addanci, inda suka ce za su kafa wasu kwamitoci biyu da za su shata mabdu'in taro na gaba. Gwamnatin Somalia ta ce za ta bayar da lasisin haƙo mai ga kamfanonin ƙasashen waje duk wada kiraye-kirayen 'yan adawa, cewa a jira har sai an bullo da ƙa'idoji da kuma dokokin tafi da ɓangaren mai na ƙasar. Binciken ƙarƙashin ƙasa da wasu kamfanonin Burtaniya biyu suka yi, wato da Soma Oil and Gas da kuma Spectrum Geo, ya nuna cewa ƙasar Somalia na da arzikin mai a bakin gabarta da tekun Indiya a tsakanin biranen Garar da Kismayo. Adadin mai da ke wato wajejen na iya kaiwa ganga biliyan 100. Gwamnatin dai ta ce za ta saurari masu takarar samun lasisi a ranar 7 ga watan Nuwamba, kuma nan take za a sanar da waɗanda suka yi nasara. Ta ce za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar rabin ribar a ranar 9 ga watan Disamba, ta yadda kuma za a fara aiwatar da yarjejeniyar ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2020.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya. Yayin da ake shirin gudanar da babban zaben Najeriya a ranar Asabar mai zuwa, manyan 'yan takarar shugabancin ƙasar sun sake rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jiya na yarda da sakamakon zaɓe. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
All the candidates and leaders of parties have a huge role to play.
Banzan musamman na babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya kenan, Muhammad Ibn Chambers, ke kira ga 'yan takarar shugabancin Najeriya da shugabannin jam'iyyu da su taka rawa sosai wajen jan hankalin magoya bayansu da ma sauran masu ra'ayinsu a siyasance wajen tabbatar da zaman lafiya yayin zaben shugaban ƙasa da za a yi ijibi idan Allah ya kai mu. Ya nemi a gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci ba tare da cin mutuncin juna ba. Ita ma jakadiyar tarayyar Turai a Najeriya, uwar gida Ketil Kesan, ta jaddada muhimmancin wannan yarjejeniya ne.
What happens in Nigeria matters to all.
Ta ce duk abin da ya faru a Najeriya wani abu ne da zai shafi kowa a duniya. Da sanya hannu da aka yi kan wannan yarjejeniyar zaman lafiya, yanzu na nuna cewar shugabannin siyasa a Najeriya tamkar sun bude wani sabon babi ne na cigaba da bunƙasar wannan ƙasa. Babin da dukkaninmu kuma za mu yi alfahari da shi.
A chapter which we can all be proud of.
A wannan karo an sanya hannun ne a gaban kusoshin diplomasiyar kasashen duniya da masu sa ido a wannan zabe kana da tsaffin shugabannin mulkin soji na Najeriya guda biyu.
By agreeing to sign this covenant for peace, all of you.
Tsohon shugaban kasa kenan kuma shugaban kwamitin zaman lafiyar General Abdulsalami Abubakar ke cewar amincewa da yan takarar da suka yi na sanya hannu bisa wannan yarjejeniyar zaman lafiyar. Tamkar daukar mataki ne na tabbatar da an yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma kamar yadda dan masanin fika Alhaji Baba ke cewar yana da kwarin gwiwar za a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali.
In ka tuna zaben da ya wuce da aka faɗi sakamakon zabe, shugaban ƙasa wanda ya sauka Goodluck Jonathan ya miƙa wuya ya ce ya yarda cewa an gama zabe kuma Buhari ya ci. Wasu ƙasashe ana zabe ba safe ake gani mutane sun damu haka ba, amma da yake Najeriya tana da tasiri, tana da muhimmanci a duniya, ina ganin idan duniya duk yana kan Najeriya tabbatar cewa an yi zabe nan lafiya. Duk zabe da aka yi shugaba da ya fito babu husuma, to yana da daraja fiye da wanda ya shigo karfafa aka danne aka ce an yi kun yadda ko muku yadda ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan. To a jihar Borno kuma za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wa jerin gwanon motocin gwamnan jihar hari lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gamborin gala yakin neman zaɓe, inda mutane uku suka rasu. Ga Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Irin yadda 'yan wada abokan arziki suka yi da fifi kenan don yi wa gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima barka da auna arziki bayan tsallake harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kaiwa tawagarsa a yayin da yake ci gaba da yakin neman zaɓe a wani ƙauye da ake kira Lomani da ke da tazarar kilomita 40 zuwa garin Gamborun Gala, garin kuma da ke kan iyaka da ƙasar Kamaru. A daren Talata ne dai waɗannan mahara da ake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne suka fitowa tawagar gwamnan, suka kuma yanke tawagar bayan ficewar gwamnan da wasu na gaba-gaba, inda suka buɗe wuta kan motocin da ke bayan, so kuma shiga daji da wasu, da kuma aka ce wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku, wanda biyu daga ciki fararen hula, ɗaya kuma jami'in soja, da kuma suka fice da wasu mutanen zuwa daji wanda har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba, kuma ba a san adadin waɗannan mutanen ba, da ma wasu motocin 'yan siyasa da aka ce 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin sun shiga daji da su. A daren jiya ne dai gwamnan da tawagarsa suka iso cikin garin Maiduguri, sai dai gwamnan bai ce komai ba game da wannan batu, kuma da alamu hankalinsa a tashe yake. Na ganin irin wannan harin kwantan ɓauna da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka yi masu, duk da irin jami'an tsaron da ke kewaye da shi, haɗa da jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya, da kuma jami'an ba da kariya ga fararen hula civil defense da matasan sa kai da ake kira civilian JTF, amma waɗannan mahara su yi yadda suke so, su kuma fice ba tare da an kama kowa ba. Na kuma nemi ƙarin bayani game da abin da ya wakana a wajen wasu da suka kasance cikin wannan tawaga, da su ma suka tsallake rijiya da baya. Ga dai abin da suke cewa.
Kana cikin wannan tafiya tawaga da aka kai wannan hari ko?
Ina ciki. Abin da ya faru lokacin da mai girma gwamna Kashim Shettima ya wuce, sai suka katse wannan konvoy din da suka fito ta gefe. Mu mun doka sojeji ne, ashe ba sojeji ba ne, mutane suna da kayan sarki kuma dukansu sun dore ido. So sai muka gansu, sai yaro na karemi wani ya ce yana wannan gurin bayi da kyau, mu yi kokari. Sai na gudu na shiga cikin mota, kawai muka gansu a gefe haka ga mashin guda hudu da mota samsara irin baki-baki na folisawa mu na irin shi guda biyu. Kawai suka fito a jeji suna zuba bindiga, sai Allah ya kwace mu muka gudu mu din, mun gani haza a can gurin.
Muna tafiya wajen yashi ne,
ba kwalta a wurin,
sahara ne, ba kwalta a gurin.
An ce kamar yaran su fito sun tsaya a hanya, wasu ma sun tunanin sojoji ne. Ka gansu kai da
nan? Na gansu da su mota guda hudu da mashina din ban yirga ba, dan mota sabobi santara guda hudu.
Wani irin motoci ne?
Mota santara.
Motan
sara, motan fentin soja galan, zan kakan su saka ce galan sojoji ne, dan full dress ne, dan daya suka fito mana ta gabar, daya suka fito mana ta kudu. Ni motoci guda hudu suka wuce sai ni ma na rasa zambi bayan su ne sannan bacin haka mota na yaci tarike ne bayan da yaci tarike ne ubangiji ya bin dama na fita bayan da na fita to bayan fita na bai wuce minti 5 ba an yanka sakanin mu an yi ambushin na gurin dan akwai wani saurayin mu daya yana dan social media yana kasuwa post office da sauransu shi ma mun rasa shi akwai yaro mu daya mun rasa shi da soja daya shi ma mun rasa su
mutane ne suka rasa ransu a wannan
hazarin da mutane guda uku suka rasa ransu
an ce kuma akwai wasu mutane da aka shiga jeji da su
akwai wanda aka shiga jeji da su ban san sun samu ko ba samu ba ni ma dan na shiga jeji ma na kai kusan karfe 1 da rete kun sojojin lomani ne suka kuftar da ni ni ma na kwana lomani ne
ko shakka babu wannan hali da ake san yayin gungiyar haram din suka yi wa tagwar gwamnan da kuma Allah ya kubutar da shi zai sake tada sabuwar muhawara ne na game da batun da jami'an sojan ke yi na cewa sojoji sun ci karfin yayan kungiyar Boko Haram yayin da wasu ke ganin cewa har yanzu da sauraron na Akaba ganin ina kula wannan lamari akan tagwar gwamna da kuma ke kewaye da jami'an tsaro Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna, to daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka, inda wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka gana da 'yan Najeriya mazauna a nan Amurka, wato a wani taro a nan Washington DC, wanda suka kare Amurka daga zargin da ake mata na mara wani ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben Najeriya baya. Sun kuma bayyana kyawawan matakan da gwamnatin Amurka da ƙawayenta suke ɗauka a kan zaben. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya halarci wannan taron ga rahoton da ya hada mana.
Jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun faɗa wa 'yan Najeriya da ke nan Amurka da na gida cewa muradin Amurka ne hukumomin Najeriya su yi aiki amma ba mara ma wani ɗan takara kamar yadda ake faɗi ba.
When we look at what the U.S. interest is, it's not the... our interest is very much centered around democracy, building democracy.
Ya ce idan muka kula da bukatar Amurka ita ce karfafa demokaradiyya da kuma hukumomin demokaradiyya su yi karfi su yi aiki amma ba taimaka ma wani dan takara ba. Mataimakin jakadan Najeriya a nan Washington Hassan Muhammad Hassan yana cikin mahalartan taron ya mana tsokaci akan taron ya kuma bayyana mana muhimmancinsa
ya tashi daga rashin fahimta da 'yan Najeriya suke da shi da abubuwan da ke faruwa 'yan Najeriya da suke nan America suna da fahimta daban da mutanen da suke gida so ba wannan kadai ba muna tare jama'a ana musu lecture ana basu bayanin me yake faruwa za a yi election kwanan nan so mun ga cewa ba lokaci so shi yasa muka yi a gaggauce mu kira jama'a farfadaka musu da kai ba abin damuwa ba abin fargaba kuma America tana dan taimakawa wasu kasashe kuma suna taimakawa kuma Najeriya kanta ita tana taimakawa kanta.
To menene shawaranka ga ainihin 'yan Najeriya game da fahimtar da suke ma 'yan Najeriya kasar Amurka?
'Yan Najeriya suna son kasar Amurka sosai kuma mu muna nan muna kokarin a dada ƙara fahimta tsakanin Najeriya da Amurka.
Duk da cewa wasu na ganin kamar Amurka da shi shige a cikin harkokin zabe?
Wannan bayanan nan ya danganta ga inda mutum ya tsaya a tunaninsa. Wasu za su ce muka ana abinda ma muka kira wannan kenan. Wasu suna tunanin cewa gwamnatin Amerika suna goyon bayan wasu 'yan takara, wasu suna goyon wannan dan takara. So abinda ya faru gashi kai ma ka ji ba abinda suke yi. Su suna son a samu free, fair and credible election. Institutions suke taimakawa ba 'yan takara ba.
Patient Ndidi K ita ce shugaban kungiyar 'yan Najeriya ta NIDO. Ta ce ta ji daɗin yadda Amurka ta fayyace musu kai akan zargi da ake mata na mara ma wani ɗan takara baya. Ta kuma kira ga mahukuntan Najeriya tana cewa.
I'm actually advising and begging the present government to, you know, just that it has been announced, you know, make it a free and fair election, allow people to go to the polls with their own conscience, vote their conscience, vote
for whoever wants to vote. Kuma ina bada shawara ga gwamnati kamar yadda aka sanar a yi kokari a gudanar da zaɓe da gaskiya da adalci, a ba mutane dama su je su kada ƙuri'ansu hankali kwance kuma su zaɓi wanda suke so ƙasa ta ci gaba. Mahalartan taron da sun yi tambayoyi akan batutuwa da dama game da zaben da kuma irin rawa da Amurka za ta ci gaba da takawa a wannan zaben musamman ma bayan zabe, inda jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka da kuma hukumar raye kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID suka musu bayanai masu gamsarwa.
Madalla a gaida Baba Yakubu. To dangane da zaben na Najeriya, abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da uwar gidan dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP, Hajiya Aminati ta Abubakar, inda ta fara da tambayar ta ko me yasa take tunanin mijinta shi yafi cancanta ya zama shugaban kasa.
Lokacin da shi ma yana karemi ma ya sha wuya. Saboda uban ya uban ma bai ma bar shi shi mai makaranta ba. Uban yana so je yi kiwo. Kiwon shanu. Shi ne aka je aka kai kara uban ma district police awan. Aka zo aka kama uban. Aka kule shi. Aka fi da yaro aka sa shi a makaranta. Amma ba da daidaiwa ba uban ya zo ya rasu. Da uban ya rasu, mama ne ta rainu shi. Mama tana sayar da zanuwanta. Kuma tana biya mishi kudin makaranta har ya gama primary yanzu ya shiga secondary da ya shiga secondary in ya samu hutu sai eje ofishin ya bi ofishin mutane yana ta musu aiki kada kuma suna ta biyan shi dan kudi wannan kudin da yake biyan shi yana ta boye shi da ya ga kudin ya dan yawa yanzu ya gina ma maman shi gidan kasa gidan tabo ya gina ma maman shi cewa shi yana yi mata godiya abubuwan da maman ta yi mishi saboda haka idan Atiku ya samu wannan mulki
gaishe wani kira ga ƴan Najeriya game da harkokin zabe da kuma abin da ya shafi ci gaban Najeriya tsintsiya mai madaurin ki daya musamman matasa da akan yi amfani da su wajen bangan siyasa ana wannan zamani na harkokin zabe
to abu ne zan ce matasa mu cewa gashi mai gidana ya ce zai ba ku kashi 40 a gwamnatin shi kuma idan ya zabe tsohon minister zama main minister shi zai kafa matasa daya ya zama state minister sai shi karemi sai yana koya a karkashin baban minister din saboda haka ga zabe na zuwa kasu yadda su zo su yaudare su su ba su dubu daya ko dubu biyu cewa su je su bata zabe ko su je su lalace zabe so irin wa ko wani sace ko su je su na sace akwatuna su daina rayuwar su suna bata musu rayuwar su ne a tambayi su cewa su ina yaran su suna ture suna karatu suna wuraren manya amma zuwa tura ku matasa cewa ku je ku yi abu ne ba daidai ba ku daina idan suka zo suka ga muku wana ku ce musu su je su sa yaran su ga inda kuka yanzu gashi ba aiki ga yinwa saboda haka idan ka sa ku yi irin wannan abu da Allah ku kar ku yi saboda goben ku Atiku yana zo ba ku gobe ne saboda haka ku daina ga zabe ya zo wannan satin da muke ciki idan aka kira su aka gaishe ku cewa ku zo ku yi wani mummuna abu ka ku yadda ka ku yi ku je ku shiga layi ku yi accreditation naku kuma ku yi zabe a cikin sauki a cikin lafiya kuma lafiya da ishe mu a Najeriya amma yanzu wahalan da muke ciki ya ishe mu kisa bile na roke ku ka ku yadda su zo su yaudare ku da dubu biyu ko da dubu biyar ma ba wannan kuri ba shine za ku ci har abada ba idan aka yi muku gashi su manta da ku kuma a yi layi kamar yadda ya kamata kuma ka ku yadda kowa zo yaudare ku kuma mata da matasa ku tashi da kwalkwatanku da komi ku fita zabe mu koren yinwa wannan wahala yayewa ya ishe kowa demokradiya ne demokradiya shekara hudu za a zabe mutum in ya mana aiki za mu sake zabe shi amma idan bai mana aiki ba za a kore su ne
a gaida Alheri Grace Abdu to yanzu bari mu leka babbar fadar gwamnatin Najeriya wato ASROC inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin addinan kasar don karfafa zaman lafiya da haɗin kan kasar Ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton.
It's a fact that all religions preach peace, harmony.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna muhimmancin shugabannin addini ga bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Shugaban wanda sakataren gwamnati Boss Mustapha Wakilta ya bayyana hakan ya fadar Aso Rock lokacin da yake gana da shugabannin addinin Musulunci da na mabiya addinin Kirista. Malaman sun yi addu'ar gudanar da zaben ranar Asabar lami lafiya inda aka sanin su suka ce ba wa shugaba Buhari dama ya ci gaba da mulki shine mafi a'ala.
Bayan musubali da ake magana ba, ba su iya kawo video ko audio.
Babu ai foto ne kawai a saka.
Sheikh Kabiru Haruna Gombe na daga waɗanda suka halarci ganawar daga kungiyar Jibes inda na samu ɗan ɗariƙar Tijjaniya na tambayar sa gaskiyar labarin wai ya ce ƙuriyoyin ƴan Izala kaɗai sun isa dawo da Buhari kan mulki da haka baya buƙatar na ƴan ɗariƙa.
Magana ce da wasu suka haɗu suka ƙirƙire ta, kuma na fi tsammanin maƙiya Janar Muhammadu Buhari su suka ƙirƙiro ta, suna ganin kamar hanya ce da za su ibi su kawo masa hargitsi a cikin masoyansa yadda zai zama bai samu nasarar zaɓuɓɓuka ba. Domin ita jarida kanta ta madubiyo mu taɓa jin ko sunanta ba sai nan za ta min shari'a aka fara ganin ta a duniya. Kuma tunda ta min shari'a hayo bata ƙara buga wani labari ba. Dama ita saboda wannan kare aka ƙirƙiro ta kuma ta yi aikin ta ta gama. So wasu ne kawai suka zauna suka ƙirƙiro wannan labari domin sun san Janar Muhammadu Buhari yana da masoya a Izala, yana da masoya a ɗariƙar Tijjaniya, yana da masoya a ɗariƙar Ƙadiriyya, yana da masoya hatta a cikin Kiristoci. To ya za a yi a dagulawa al'ummar sa lissafi a rarraba hankalinsu a wutar hankalinsu. Su masu irin wannan magana in sun je wajen Kiristoci abin da suke cewa Kiristoci kada ku zaɓi Janar Muhammadu Buhari, kun zaɓe shi zai musuluntar da Najeriya. To su ko musulmai idan aka zo wajen su ba za a ce musu zai musuluntar da Najeriya ba, sannan ce zai musuluntar da Najeriya ba zai kama hankalinsu ba. Sai a amfani da cewa wannan dan Izala ne, wannan dan ɗariƙa ne, wannan dan kaza ne, sai a ce to wace magana za a ƙirƙiro wacce za ta dace domin a ga cewa an wargaza hankalinsu.
Sakataren Jam'iyyatul Ansarut Tijjaniya Alkasim Yawuri na cikin waɗanda suka buƙaci gaskiyar wannan labarin.
Ƙirƙiran ƙarya wanda yake dama shine aikin wasu. To da kaji ƙarya da ƙirƙira ta zaka iya fahimta. Wannan magana tunda muka ji mun ga ba ma ba ta da kokusa da gaskiya. Ko ma ba tuntube shi ba, ko bai magana ba mun san ba gaskiya bane. Saboda kowa ya san wannan halin da muke ciki yau. Hali ne na zabi tsakanin gaskiya da rashin gaskiya, haske da duhu. Kowa ya san halin da ƙasar nan ta shiga shekarun da suka wuce, mun san halin da muka shiga da rashin tsaro, satan kuɗi da babakire, kuma mun san yau yanda wannan dattijo duk abin da suke faɗi hawayen da ba sa san shi sun san cewa abu ɗaya da za su mishi dole su faɗi shine gaskiyar shi da adalci.
Da yake magana kan wannan ganawa ta malamai, kakakin kamfen ɗin jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce Atiku ya dace a bawa goyon baya.
Idan malaman nan gaskiya suke yi, ai da ya kamata su gaya wa shugaban ƙasar nan cewa Allah ya ce duk mutumin da aka je jihadi da shi aka ɗebo ganima dole sai an bashi kasanshi, kuma kai dokinsa ma da ya hau ko jakinsa sai an ware masa kasansa. Basu taɓa masa huduban abin da Allah ya ce ba, gashi yana sabon Allah suna gani.
Mabiya addinin Krista daga majami'ar Methodist da sauran matasan Krista na arewa sun halarci taron. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaron ƙasa wadda ta canza sheƙa zuwa bangaren Iran shekaru shida da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sirrin sojin Amurka ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran ɗin wajen auna tsafin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce har yanzu bai tsayar da shawarar rattaba hannu ko a'a kan ƙudurin bai ɗaya da jam'iyyu suka yi masa tayi ba, wanda ya tanadi gina sabon shinge a madaidaici a kan iyakar Amurka da Mexico. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump, sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen. Jami'an Amurka da na ƙungiyar Taliban za su gana ranar Litinin a Pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zumar cimma jituwa a siyasance a yakin da aka shafe shekaru 17 ana gubza a Afghanistan.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.